Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogan naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kwamitin Majalisar Dattawa zai duba dambarwar sikar karamin ministan Fetur Kaciko da ya zargi shugaban NNPC Baro da ba da kwangilolin miliyoyin dala ba bisa ka'ida ba. An ga Kaciko da Baro na gaisawa cikin raha, tamkar dai sun sasanta. Mai sharhi kan Fetur Injiniya Kailani Muhammad ya ce bai ga laifin Baro ba.
Babban minista shine shugaban kasa, kuma shine GMD yake kaimawa report din shi duk wani abu kuma da yake son a yi a can villa din ake sa mishi hannu a bashi approval.
Daukaka kara ya hana hukumar zabe ci gaba da kiranje ga Dino mai layi ga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Ba yadda za a yi hukumar zabe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta bada hukunci. Wannan shine al'amarin da ake ciki.
Gwamnatin Najeriya ta haramta likitocin ta aiki a asibitoci masu zaman kansu daidai lokacin da ake juyayen mutuwar tsohon babban hansun sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Victor Malu. Haka nan aka samu rashin tsohon alƙalin kotun ƙoli Saifullah Muntaka Kumasi. Nasura da Bailey kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, sakatare janar na ƙungiyar Jama'atu Nasirul Islam, da kuma rabaran Kano Bulus Sabo na ikkilisiyar Anglican ta Ikirar Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske. Ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A makwabtakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci. In muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya. Uwa na buƙatar zaman lafiya. 'Yan makaranta da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa, kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasarmu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a. Kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata, al'amura su ci gaba a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama. Su ba ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai, kuma fatansa ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai bukata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai gabarin cin hanci da wato rashawa, mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai ma sai da ma mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci gaskiya, to al'amura sai mu ci gaba. Muna matuƙar godiya gare ku. Allah ya dawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shi ma rabaran Sabo ya ce haƙuri da juna da kuma kawo ƙarshen ɓangaranci sun wajaba matsawar ana son a ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A aiwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri. Bari mu dubi rikicin da ya fara. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa. Domin ƙasar Najeriya ta taso a dunƙule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu. To ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa a kan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a Najeriya. Domin cin hanci da rashawa ɗin nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. Addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka gidanka zai kasance da albarka. Haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata, in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka, za a samu zaman lafiya, za kuma a samu kwanciyar hankali. Abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa, ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunƙulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma ƙasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne don kai wa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shi ne, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya samu riyoji, sannan kuma ya samu taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam, don mulki kansa ni'ima ce. Domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima, kuma cikin rumfan nan za ka iske abu guda biyu, akwai mutum a ciki, akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala, amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu, da ya ba Annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma Annabi Sulaimanu ya roƙa, ba kuma abin da Allah bai bashi ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.